ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي ترى جوات رمضان هجرة تدبود تليفت داربا إن أفو sayyidai da goma ga watan hudu shekara ta 2022 muna cikin tafsirin suratul qasas za mu ci gaba daga aya ta 39 insha Allah karatun mu na yau yana dauke da bayani akan masu samun ninkin lada wato akwai mutane waɗanda suke samun ninkin lada a wajen Allah Allah mu dauke su ka samu a cikin su واستكبر هو وجنوده واستكبر هو الله بده يجي فرعون يا مونا جرماشي كانسا وجنوده ده سوجوجنسا في الارض اكن دورن كسا ke gairar haƙƙi ba tare da haƙƙi ba fir'auna da sojojinsa sun nuna girma istakbara shine nuna girma huwa wajnuduhu da shi kansa fir'auna da kuma sojojinsa wato sun nuna suna da ƙarfin mulki suna da iko sun nuna wannan a doron ƙasa kuma shine Allah ya ce ke gairar haƙƙi ba tare da haƙƙi ba domin don ka samu sarauta ko don ka samu mukami baya nuna cewa kasa taka ce ba taka bace babu wanda ke da ikon ya nuna girma sai Allah shi kadai ne mai iya nuna girma shine Allah subhanahu wataala saboda haka yasa wannan yazo shi kadai a cikin alqur'ani shi kadai al-mutakabbir wannan sunan na Allah tabaraka wataala yana gwada maka mai damar ya nuna girma babu mai dama babu mai iko ya nuna girma a duniya sai Allah me dalili saboda duniya ta shi ce halittu ma nashi ne saboda haka idan ya halicci mutum idan mutum bai yi yanda yake so ba yana iya halaka shi saboda dama ya halicce shi ne da manufa amma fir'auna ya kama kashe mutane ya dinga bautar da su shine Allah ya ce bighairil haqqi yana nuna girma kuma babu haƙƙi ba shi da iko wa zannu annahum ilaina la yarji'un wannan karanta gurin nan kira'ar kashi biyu ne wa zannu annahum ilaina la yarji'un sun yi tsammanin ba za a mayar da su gare mu ba wato da fir'auna da sojojinsa sun yi tsammanin ba za a mayar da su ga Allah ba la yarji'una ba ma akwai kira'a ta nafi'u da wasu malamai wanda ke cewa la yarji'un wa zannu annahum ilaina la yarji'un suna tsammanin su da kansu ba za su dawo gare mu ba wato fir'auna baya tsammanin zai haɗu da Allah saboda haka in ka dubi ɓarnar da yake yi ba ɓarna ce ta mutumin da yake tunanin akwai ranar da zai haɗu da Allah ba Allah madaukaki ya bar misalin ɓarnar fir'auna duk mutumin da ya tafi misira ya san cewa fir'auna abinda Allah ya faɗa game da shi gaskiya ne fir'auna ya nuna girma a doron ƙasa ka je ka ga gine-ginen da suka yi abin akwai ban tsoro ba za ka taɓa samun mai mulki da ya yi irin abinda fir'auna ya yi ba kuma duk abin da Fir'auna yake nan nan yana yin sa ne don bai tsammanin ma zai koma ga Allah. Sannan wannan aya tana karantar da mu cewa soja ba shi da uzuri idan yayi biyayya ga shugabanni akan abin da ya samu haramu. In ka lura da ayan nan, Allah madaukaki ba Fir'auna ta da yake magana akan sa ba. Wastakbara huwa wa junuduhu. Fir'auna da shi da sojojinsa. Kaga sau da yawa Allah madaukaki yakan ce wa mala'ihi, ƴan majalisa. Ko? Amma anan sai ce wa junuduhu. Wastakbara huwa wa junuduhu. Fir'auna ya nuna girma a doron ƙasa da shi da sojojinsa. Da Allah ya tashi magana akan makomar Fir'auna bai ware sojojin ba. Yace wa zannu annahum ilaina la yurja'un. Dukkansu sun yi tsammanin ba za su dawo gare mu ba. Wannan ya gwada cewa mutum idan yayi biyayya akan aikin laifi ba shi da excuse a wurin Allah. Shine abin da manzon Allah yake faɗa, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ba a yi ma ɗan adam biyayya a saba ma Allah. Kaga wannan ya saba ma ka'ida ta rayuwar sojoji. Kai biyayya kafin kai complain ko? Shi kuma Allah ya ce kai complain kafin biyayya. Me Allah madaukaki ya ce a gaba? Allah madaukaki dai tashi bayanin sakamakon nan ma bai raba su ba. Kaga da farko dai wastakbara huwa wa junuduhu. Sai Allah ya ce fa akhadnahu wa junuduhu. Kaga kenan ba a ware sojojin ba. Fir'auna ya nuna girma a doron ƙasa da shi da sojojinsa. Nan kuma sai Allah ya ce fa akhadnahu sai muka kama shi wa junuduhu da sojojinsa. Me Allah ya ce yayi da su fa nabasnahum fil yammi. Allah ya ce sai muka watsa su a kogi. Wanzur kaifa kana aqibatu zalimin. Ka dubi yadda karshen azzalumai ya kasance. Wannan aya tana dauke da isharori da yawa. Na farko, ishara ta farko, Allah madaukaki ya ce ka dubi yadda karshen azzalumai ta kasance. Ka dubi yadda karshen azzalumai ya kasance. A wannan zaluncin Fir'auna ba karami bane. Zaluncin Fir'auna ba karami bane. Don haka kamar a suratul Baqara aya ta 254 Allah ya fassara mana yace wal kafiruna hum salimun. Haka yana tabbatar da karshen kafiri. Amma kafircin Fir'auna yana hada da zalunci. Shi yasa Allah madaukaki yace ka dubi yadda karshen azzalimi ya kasance. Abu na biyu da Allah madaukaki ya tashi gwada kamun sa ga Fir'auna. Fir'auna ya nuna duk duniya ba kamar shi, babu wanda ya fi shi karfi. Da Allah ya tashi hallaka shi sai ya yi amfani da wata kalma. Wanda wannan kalmar mu'jiza ce ta Al-Qur'ani. Da shi da sojojin nasa sai Allah ya kamanta su da tsakuwa. Kamar kai ne ka ɗebi tsakuwa a hannunka sai ka wasa a rafi. Haka Allah ya yi ma Fir'auna. Kaga kenan duk ƙarfin Fir'auna ka duba yadda Allah ya bayyana halaka shi. Ka annahu wa shabbahahu huwa wa junuduhu bi hasayatin. An kamanta shi da tsakuwa. Da shi da sojojinsa. Shi yasa Allah madaukaki ya ce muka ɗauke shi da shi da sojojinsa fa nabasnahum sai muka watsa su fil yammi a cikin kogi. Wato wannan gurin Allah yana gwada maka duk ƙarfin Fir'auna banza ne. Ba a kwatanta ƙarfin Fir'auna da Allah. Da Allah ya tashi maganar hallaka Fir'auna sai ce watsa shi a kogi. La haula wala quwwata illa billah. Yanzu in ka dubi Qur'ani da Allah madaukaki yake magana akan tashin kiyama, yace wa humilatil ardu wal jibalu. A dauki kasan nan da duwatsun duk duniya, ba kasar ku kadai ba, duk duniya. Idan aka dauka, idan lokacin karewar duniya yayi, Allah yace fa dukkata da katan wahida. Mutsikewa ɗaya za a yi, an gama. Mutsike kasar za a yi, an riga an gama. Ji Allah, kuma sau ɗaya ba wai sau biyu ba ne. Kar ka ɗauka duwatsun suna da yawa sai an yi ta bugu da guduma. Allah ya ce mutsike duniyar zai sau daya babu ita. Idan ka zo magana tashin kiyama ba, Allah madaukaki ya ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama. Duk duniyar gaba daya damki guda na Allah ne. Duk duniyar gaba daya damki guda na Allah tabaraka wa ta'ala ne. To wannan ya faɗa ne saboda ka gane duk mutumin da ya nuna ƙarfin mulki ya cutar da wasu, to sai Allah ya karya shi. Yanda kaga Allah ya faɗa game da Fir'auna, me yasa ya mu Fir'auna haka? Saboda ya nuna girma a doron ƙasa. Wastakbara huwa wa junuduhu. In ka koma suratu Fussilat aya ta 15, Allah madaukake ya ce fa amma adun, su kuma adawa. Ka san Allah madaukake ya halicci wasu mutane, mutanen Annabi Hud alaihi salam. Shine Allah ya ce irama zatul imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allah bai taba halittan kiran dan adam irin ta adawa ba. Allah da kansa ya faɗa. To lokacin da adawa suka gansu suna da girman jiki, fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi al haqqi. Kaji yanda Allah ya faɗa game da adawa, haka ya faɗa game da Fir'auna. Yanda ya faɗa a nan, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairi al haqqi, shine Allah ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi al haqqi. Suma adawa sun nuna girma a doron ƙasa kuma ba su da haƙƙi. Wakalu sai suke cewa man ashaddu minna quwwa, waye fi mu ƙarfi? Abinda adawa suke faɗa shine Allah ya musu tambaya, awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Idan sun ce waye fi mu ƙarfi, Allah ya ce to ba ku duba wanda ya ƙera ku ya fi ku ƙarfi? Kuma haka ne ai, maƙeri ba zai ƙera abin da ya fi shi ba. Ai duk abin da za ka kera sai ka sallaka ne shi. Dan adam ba zai taba gagaran Allah ba. Wa kanu bi ayatina yashhadun. To abu na uku da za mu lura da shi da wannan aya, wanda yana cikin mu'jizar Al-Qur'ani, Allah madaukaki da ya tashi magana halaka Fir'auna, ya halaka shi ya ce fana baznahum fil yammi, mun watsa su a cikin kogi. Wannan kalma ta al-yammu ma'anar ta kogi, amma abin mamaki ta zo sau takwas a cikin Al-Qur'ani. Kuma duk inda ta zo magana ce tsakanin Annabi Musa da Fir'aun, duk Al-Qur'ani in Allah zai kira rafi da wani suna, baya kiran kogi da sunan al-yammu sai idan magana ta shafi Fir'aun da Musa. In ka dubi Al-Qur'ani duk haka yake. Shi yasa Allah madaukake ce da muka bebe sai muka watsa a yammu. Me hikimar haka? Saboda asali kalmar ba ta larabci ba ce, asali kalmar ta banu Isra'ila ce. Domin akwai kalmomi a cikin Al-Qur'ani waɗanda Allah ya amfani da su, asalinsu ba larabci ba ne, saboda ya tabbatar ma banu Isra'ila Al-Qur'ani na shi ne. Wato akwai labarin Annabi Musa a cikin Bible, a cikin At-Taura, da yanda Allah ya halaka shi da sunan kogin, sai Allah ya ɗauko sunan kogin ya yi amfani da shi a cikin Al-Qur'ani. Sunan kogin da su suka sani, sai Allah ya sa shi a cikin Al-Qur'ani. Wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka malamai suke cewa kalma ta al-yammu a cikin Al-Qur'ani ta zo da ma'ana kashi biyu. Na farko, ana kiran kogi da suna al-yammu saboda abin tsoro yana ga wannan kogin. Na biyu, ana kiran kogi da suna al-yammu saboda Allah ya yi ukuba da wannan kogi. In ka dubi gaba ɗaya inda Allah ya kawo kalma ta al-yammu za ka ga haka ne. Dan da farko, a wannan sura mun karanta labarin mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam, aya ta 7, wa auhayna ila ummi Musa. Allah madaukaki ya ce muka yi wahayi ga mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam, an ardihi, ki reni ɗanki, ki shayar da ɗanki. Fa idza khifti alaihi, amma idan kin ji tsoro, mutanen Fir'auna za su zo su kwace yaro. Allah ya ce fa alqihi fil yammi, kaga nan ma al-yammu aka ce, ki jefa shi a kogi. Wala takafi wala tahzani, kar ki ji tsoro, kar ki bakin ciki. wannan maqamul khawfi wuri na farko da Allah ya amfani da kalmar ta al-yamm kenan hali na tsoro mahaifiyar annabi Musa tana tsoron za a zo a kwace yaro ta jefa yaro a koki sai Allah ya amfani da sunan al-yamm amma anan in ka dubi ayar da muka karanta Allah ya ce fa akhadnahu wa junudahu mun kama fir'auna da sojojinsa fanabadnahum fil yamm muka watsa su a kogi fandur kaifa kana aqibatu zalimi kaga an yi amfani da kalmar al-yamm a mahallin uquba an yi amfani da kalmar al-yamm a mahallin tsoro a labarin renon annabi Musa alaihi salam aka yi amfani da al-yamm a mahallin uquba uquba gawa ga fir'auna yanda ya fada anan haka in ka koma suratul a'raf aya ta 136 Allah madaukaki yace fantaqamna minhum mun fusata game da fir'auna wato fir'auna ya fusata Allah fa adratnahum fil yamm sai muka nutsar da su a cikin al-yamm kaga nan ma al-yamm Allah yake bi annahum kanu bi ayatin an yace kazzabu bi ayatin saboda sun ƙaryata ayoyin mu wa kanu an hakatilin kuma sun kasance gafalazu game da su in ka dawo suratu taha aya ta 78 zuwa 79 Allah madaukaki yake wa laqad awhayna ila Musa mun yi wahayi ga annabi Musa wato wannan a ƙarshen rayuwar fir'auna kenan lokacin da Allah zai halaka fir'auna sai Allah yayi wahayi ga annabi Musa alaihi salam an akri bi ibadi ka fita da bayina a cikin dare tafiyar dare ita ce al-ikra fadrib lahum tariqan fil bahri ka lura da wannan aya idan ka isa teku Allah ya ce ma annabi Musa ka doki tekun in ka doki tekun wannan tekun zai baka hanya ya basan hanyar bushashiya la takhafu darakan wala takhsha kar ka ji tsoron za a riske ku fir'auna ba zai iya cin muku ba kuma kar ku ji tsoron za ku halaka tekun zai dare wannan kogin zai dare kuma zai bushe saboda haka mutane za su yi tafiya a ƙasar shi Allah ya ce ma annabi Musa kar ku ji tsoro shine Allah madaukaki ya ce fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi sai fir'auna ya bi annabi Musa da banu Isra'il da sojojinsa fa gashiyahum min al-mi yammi in ka dubi farkon aya ana magana akan al-baharu Allah madaukaki yake wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri amma da aka zo magana akan halaka fir'auna sai aka canza sunan al-bahri ya koma al-yamm kaga mu'jizar Allah fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi fa gashiyahum min al-yamm ma gashiyahum wa adalla fir'aunu qawmahu wa ma hada don haka yasa duk inda kaga kalma ta al-yamm din dai ta zo a cikin alqur'ani to ta takaita ga labari a tsakanin annabi Musa alaihi salam da fir'auna ko dai ana magana akan al-yamm fi maqamil khawfi ko ana magana akan al-yamm fi maqamil uquba wannan mu'jiza ce babu shakka ta alqur'ani domin haka yasa banu isra'ila da yawa suke karba addinin musulunci don sanin wato ilimin da Allah ya tsara alqur'ani akan sa me Allah madaukaki yace a gaba وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار من سن ياسو شوغبانين ما سكر زواغ وطا وانا شيء كنونا مكتشوا شوغبانين إلي بيوني وكي شوغبانين ما سكر زواغ الجنة Allah ka muna arziki da irin su akwai shugabanni waɗanda suke kira zuwa ga wuta Allah madaukaki ya ba mu misalin shugabanni masu kira zuwa ga wuta da fir'auna amma kuma ba ƙarfin su bane ikon Allah ne don haka da kaddara shi yasa Allah ya ce ja'alnahum wato fir'auna ba ƙarfin kansa bane ikon Allah ne idan ka samu kanka a cikin shiryayyu ka yi ma Allah godiya idan ka samu kanka cikin batattu to kai tsaya da ka dage domin Allah bai zalim ce babu shakka akwai laifin da kai ma Allah Allah yace wa yawmal qiyamati la yunsaruna a ranar kiyama ba sa samun taimakon Allah Fir'auna ba zai samu taimako ba kuma wannan ayar ta zo a ƙarshen labarin Fir'auna wato da Allah ya gama ba mu labarin Fir'auna sai zaka dauka Fir'auna ya gagari Allah sai yace ja'alnahu ai duk abin da Fir'auna yake yi tsarin mu ne dama can Allah ya kaddara ashe ba gagarin Allah yayi ba Allah shi kare mu wannan ya zo cikin bayanin Ibn Qayyim Jawziya a littafin Tariqul Hijratayn shafi na 235 yana magana game da sunan Allah Al-Qadiru Allah Al-Qadiru Allah mai iko wato yana fassara wannan kalma shine fa ya dinga bayani daban-daban idan aka ce Allah mai iko me ake nufi ba abin da ya gagari Allah allazi li kamali qudratihi yahdi man yasha saboda kamalar ikon Allah shi Allah yana shirye da wanda ya so ne wato idan Allah ya yi nufin ya shirye da kai to zaka shirye wa yudillu man yasha kuma Allah yana fatar da basiran wanda ya nufi wa yaj'alul mu'minu mu'mina wal kafira kafira mu'mini da yaga kansa mu'mini wannan ikon Allah ne kafiri da ya samu kansa kafiri ikon Allah ne wal birru barra wal fajiru fajira na kwarai da ya zama na kirki wannan ikon Allah ne hakanan na banza da ya lalace wa huwa alladhi ja'ala ibrahima wa alahu a'imma yad'una ilayhi wa yahduna bi amrihi a cikin alqur'ani Allah ya ce ya saka annabi ibrahim da zuriyar annabi ibrahim masu kiran mutane ne zuwa ga shari'a zuwa ga addinin kwarai anan fa sai ya ce mana ya saka fir'auna da sojojinsa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar in ka dubi alqur'ani zaka ga Allah ya ce annabi ibrahim da zuriyarsa suna kiran mutane zuwa ga aljanna zuwa ga shari'a zuwa ga tsira amma fir'auna fa yana kiran mutane zuwa ga bata da kuma halaka wannan ikon Allah ne babu wanda zai iya wani abu ba tare da izinin Allah ba yace wala ya'jibuhu ahadun min khalqihi babu wani dan adam cikin halittun Allah wanda ya gagari Allah wala yaqutuhu babu wani dan adam da zai iya tsere ma Allah bal huwa fi qabbatihi aina ma kana duk inda mutum yake yana karkashin damkin Allah saboda abinda yake gudana gare shi ikon Allah ne kaga kenan babu wani mai mulkin da yake ganin zai gagara Allah ba zai yi ba fir'auna Allah ya kawo karshen labarinsa sai Allah ya nuna mana cewa kan garewan fir'auna ba dabararsa ba ce wannan yana tare da kuduran Allah tabaraka wa ta'ala me Allah ya ce kuma
wa abdara ra'a
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة من ببايان سؤوانا دونيا لتينوا جاء الله تبارك وتعالى دوبة دي ملكي إلنا فرعونا دائي دي جيفا بوني من ملكي دي سامو دائي إلنا الناس ما كرشان الأمر دي الله يتين مش الله يتين من تين مش عرائي والدنيا ويوم القيامة كما أرانا تاش القيامة هم من المقبوحين سنة دقت كما سمون فسكا al-maqbuhin wadanda aka muna na fuskar su Abdullah ibn Abbas ya ce al-mushawihin bi sawadil wujuh su ne mutanen da za su tashi da bakaken fuskoki a lahira da kaga mutum da bakar fuska a lahira ka san wannan mutumin banza ne Allah ka kare mu wato a cikin alqur'ani Allah madaukaki ya tabbatar mana ya tsine fir'auna nan hujja ce wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na a suratul hudu nan ma Allah yace ya tsine maka wa ma amru fir'auna bi rashid yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar Allah yace wa bi'sal wirdul mawrud sai yace wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah an bi bayan fir'auna da sojojinsa da tsinuwar Allah haka kuma a ranar tashin kiyama shine Allah yace bi'sal rifdul mawrud kir da irin wato kyauta da mutum zai samu idan ya tashi a lahira saboda kowa zai tashi da liyafa ta musamman musamman musulmai idan sun tashi akwai liyafa. Fir'auna liyafarsa ita ce tsinuwar Allah. Allah shi kare mu. Me Allah madaukaki ya ce? ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بام النبي موسى عليه السلام للتاجي فايا من هلك قرنون فرقو فتوانا مكان فرعون أرجع أن وجهتا يا يوشع أكا وجهتا الله يتياد وكيش يا واتا شكنا أن وجه فمر بأيبا فايا أهلك فرعون أيك ويبنو إسرائيل سنة تارد النبي موسى عليه السلام shine Allah madaukaki yace ya ba mu annabi Musa littafi ba'da ma ahlakna al-quruna al-ula bayan mun halaka karnonin farko annabi Musa ya samu kyauta ya samu littafi daga Allah bayan halaka mutanen annabi Nuhu adawa samudawa mutanen annabi Lut ashabu madyan fir'auna sai Allah yace ma annabi Musa ga littafi wanda littafi da aka ba mu annabi Musa basa'ira lin-nas haske ne ga banu Isra'il dan aka ce basair ana nufin biya al-libani isra'il Allah ya ba mu annabi Musa littafi saboda ya zama haske ga banu isra'il wa hudan shiriya wa rahmatan kuma rahama la'allahum yatadhakkaruna saboda fatan su rika tunawa ai shi littafi dan an ba ku kamar al-qur'ani ai an ba mu al-qur'ani ne saboda ya zama jagora gare mu mu rika tuna shi idan wata mu'amala ta taso mutuna hukuncin Allah da yake alqur'ani duk abin da ya shafi rayuwar mu rika waiwayan alqur'ani shine la'allahum yatazakkarun yatazakkaruni amallahi bidhalika alayhi fa yashkuruhu alayha ni'ma ce Allah ya kawo littafi ya ba mu banu isra'il wanda ya kamata a ce sun yi ma Allah godiya to wannan yana daga cikin mu'jizar alqur'ani shine yasa Allah ya tambaya a gaba yace wa ma kunta bi janib al-garbi wato kafin nan sai Allah ya bayyana abinda ke nuna cewa al-Qur'ani daga wajensa ne ba kirkira bane al-Qur'ani daga wajen Allah ne shine Allah ya ce to yanzu kaga mun samu labari tun daga haihuwar annabi Musa alaihi salam har zuwa ga lokacin da Allah ya bashi manzanci ya ba mu annabi Muhammad labari Allah ya ce wa ma kunta bi janibil garbi gibaka gefen yamma iska baina ila Musa al-amra a lokacin da muka hukunta al'amari ga annabi Musa wato a lokacin da Allah ya saukar da manzanci a lokacin da Allah ya kira annabi Musa ya bashi manzanci Allah ya ce kai Muhammadu ba ka gurin wa ma kunta bi janibil garbi ba ka gefen yamma a dutsen tur iska baina ila Musa al-amra a lokacin da muka hukunta al'amarin manzanci ga annabi Musa alaihi salam wa ma kunta min ash-shahidin kuma kai baka kasance cikin masu halartan wannan gurin ba dutsen tur ba a cikin gari yake ba a daji a daji dutsen yake annabi baya gurin bai taba zuwa gurin ba ya aka ya samu labarin abin da ya faru da annabi Musa alaihi salam har yanzu dai Allah madaukaki ya ci gaba da cewa ولكننا أنشأنا قرونا بعد موسى الله يجي سيدي من هل تقرنوني وتدرروك الشيكرو من هل تمتاني دروروك الشيكرو باين أن تقرنوني موسى عليه السلام ياتفي فتطاول عليهم الأمر سي رأيواتي سوق بنو إسرائيل misali aka samu shekara 1000 bayan tafiyar annabinsa, amma a taurana nan kaga zamani yayi tsawo. Fa nasu ahdallah, sai suka manta alkawarin Allah, su bani Isra'ila. A littafin at-tauran da Allah ya ba mu annabi Musa akwai alkawari, amma da lokaci ya tsawo bani Isra'ila sun manta alkawarin Allah, fataraku amrahu, suka bar aiki da littafin. Allah ya sake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma kunta fawiyan fi ahli madyana, kuma kai Muhammad baka zama a Madyana. Idan aka ce fawiyan ana nufin muqiman, lam takun muqiman fi Madyana, shine ma kunta fawiyan fi ahli Madyana, baka zama a garin Madyana. Tatlu alaihim ayatina, bari kana ka karanta musu ayoyinmu, wato baka san wannan gari ba, baka taba zuwa Madyana ba, kuma annabi bai taba zuwa garin ba, babu shakka, kamar inda Allah ya faɗa. Wa ma kunta fawiyan fi ahli Madyana, kai Muhammad baka taba zuwa Madyana ba. Fa taqra'u ala ahli Makkah khabarahum, da a ce annabi ya taba zuwa Madyana, kaga yanzu zai ba wa mutanen Makka labari, manzo Allah bai taba zuwa ba. Shine sai Allah ya ce, to walakinna kunna mursilin, sai dai duk ilimin da kake samu saboda wajenmu ne, mu ne muka kasance masu aiko sako zuwa gare ka. Saboda ka Allah shi yake gaya ma annabi labarin da ya shafi gaibi. Arsalnaka rasulan wa anzalna alayka kitaban fihi al-akhbar, mu muka aike ka da manzanci, muka saukar ma da littafi, littafin ya dauki labarai na mutanen da alhali annabi bai taba zuwa garin ba, amma sai ka je na karanta labari. A gaba kuma Allah madaukaki yace,
wa ma kunta idan
وما كنت بجانب الطور, كي محمد بركسن شي كانا جيفن دوتن الطور با اذنا دينا لوكتي نمو كاي كيرا غا النبي موسى عليه السلام باكا ود, ولكن رحمه من ربك سيد يرحمها شي دغوجان الله فتو اشي القران رحمتي رحمه بارسالك والوحي اليك, اي كان النبي محمد رحمه, kamar yadda ya faɗa a wata aya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, babu shakka aikan annabi Muhammad rahama ne. Shine Allah ya ce, walakin rahmatan min rabbika, rahama ce daga wurin Allah, ya sauka ya aike ka kuma ya saukar ma da wahayi, litunzira qauman, saboda kai gargadi ga wasu mutane, ma atahum min nadhirin min qablika, mutanen da wani mai gargadi kafin kai bai taba zuwa gare su ba. La'allahum yatadhakkaruna, da fatan su rika tuna, mutanen Makka kenan. Wannan ayar tana tabbatar mana Allah bai taba tura annabi ga mutanen Makka ba, ma atahum min nadhirin min qablika, babu wani mai gargadi kafin zuwan ka wanda ya taba mutanen Makka. La'allahum yatadhakkaruna, mun tura ta zuwa gare su saboda su ma ana fatan su rika tuna hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala. Sai Allah madaukaki ya ce,
walaula an tusirahum musiratun ila qaddara bayyihim falaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasula falaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasula falattabi'a
ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم, ان با دون kada musiba ta same su saboda abin da suka aikata da hannuwansu ba, ya Allah ya kuna lin nasi alallahi hujja, me yasa Allah ya aiko annabi Muhammad? Saboda Allah ya kace hangarin dan adam. Idan mutum ya aikata wani abu na kafirci na laifi, idan da Allah bai turo musu annabi ba, fa yaqulu zaka ce rabbana laula arsalta ilaina rasula, ya Allah me ya hana ka aiko mana manzo, فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مُبِآيُوِيِنْكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُكَسَنْ شِيْتِكِمْ مَا سُيْمَانِ إِنْدَا أَلَّا بِأَيْكُوْ مَنْزُوغَ مُتَعْنَمْ مَرْكَبَا دا سنكف حجة كينان دا شوار أي سوب سسلي بني مي الله يجي فَلَمَّا جَاءَهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا لوكacin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu wato lokacin da Allah ya aika musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazo sai suka ce laula utiya mislama utiya Musa ne ya hana abama annabi Muhammad irin abin da aka bama annabi Musa min al-ayati misali ai annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi mu'jiza ta sanda ya jefar da ita ta zama cijiya ya saka hannu a wuyan rigansa ya fitar tana haske sai mutanen Makka suke cewa me ya hana shi annabi Muhammad a masa kyautar mu'jiza irin ta annabi Musa alaihi salam shine Allah yake tambaya awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu ashe kafirai ba su kafirce ma abin da aka ba mu annabi Musa din ba a da ai shi annabi Musa da aka bashi sanda mu'jiza ta sanda da kuma haske da hannunsa yake yi waɗannan mu'jizojin ba su samar da fa'ida ga kafiran ba kalu suka ce sihirani tabahara wannan fasaha kira'a guda kenan sihirani tabahara ko ku sahirani kamar yadda malam ya karanta sahirani tabahara masihirtani wato suna nufin Muhammadan wa Musa alaihi salatu wa salam da annabi Muhammad da annabi Musa dukkansu masihirtani wato Allah yana cewa lokacin da ya aiki annabi Musa alaihi salam ya bashi mu'jiza ai da ya tafi wajen Fir'auna sai mutanen Fir'auna suka ce annabi Musa masihirci ne lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad ga mutanen Makka sai suka ce annabi Muhammad masihirci ne to kaga kenan kowannan su da annabi Musa da annabi Muhammad dukkansu an ce sahirani masihirtani wato tabahara waɗanda suka yi rinjaye sihirin annabi Musa ya yi rinjaye don mun karanta a baya Fir'auna ya tabbata sihirin annabi wato mu'jizar annabi Musa alaihi salam ta gagari kowa saboda haka sai suka ce ai mu'jizar annabi Musa sihiri ne wanda ba su taɓa gani ba a duniya saboda haka babban sihiri ne har yanzu zai ba su yadda mu'jiza ce daga Allah ba shine Allah ya ce wa qalu inna bi kullin kafirun sun ce mun kafirce ma kowanne mun kafirce ma annabi Musa din mun kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah madaukaki ya ce kul shine Allah ya ce fa'atu bi kitabin min indillah ku zo da wani littafi daga wajen Allah huwa ahda minhuma littafin da ya fi shiryarwa fiye da alkur'ani da at-taura kaga kenan mun zo daidai gaban da take nuna darasin da wannan sura take karantar da mu gaba daya inda ya zo cikin bayanin ibnu ashur a littafin at-tahrir wa talbi dama mahallu al-ibra min hadha al-juz'i min al-qissa التنبيه إلى أن الرسالة فيض من الله على من اصطفاه من عباده وأن رسالة محمد كرسالة موسى عليه السلام فتابين دي الله يكي كرنت دمو غمد إتوانا سورة قبادة ينتا من زنشن النبي موسى ينا كمادة من زنشن النبي محمد وأن شين أبين دي سورة قبادة يتكي كرنت روح da annabi Musa alaihi salam da annabi Muhammad suna da kamanni shine anan Allah yake cewa mutanen Makka ka gaya musu fa'atu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma ku zo min da wani littafi daga Allah, littafin da aka fakar da shi daga Allah, wanda ya fi shiryarwa fiye da at-taura da kuma al-qur'ani, attabi'uhu in kuntum sadiqin. Idan kun zo da wannan littafin zan bi shi in kun zama masu gaskiya. Ta nuna maka cewa dama daga at-taura sai al-qur'ani. Wannan ya gwada cewa kaga bayan at-taura ne aka saukar da injil, aka saukar da zabur, duk bayan at-taura ne. Bayan at-taura Allah ya saukar da zabura, bayan at-taura Allah ya saukar da injil, saboda zabura an saukar da ita ga annabi Dawud. Annabi Dawud yana cikin jikokin annabi Musa alayhi salam, ba sa'an shi ba sama da annabi Musa yake ba. Ana nan aka saukar da injil, injil ko ga annabi Isa ne, annabi Isa shi ne annabin karshe a jerin annabawan banu Isra'ila. Kaga at-taura yana gaba, amma da aka tashi kwatanta al-qur'ani, ba a kwatanta al-qur'ani da wato zabur ko ko da al-injil ba, sai aka kamanta al-qur'ani da at-taura. Saboda haka yasa at-taura shine yake zama littafi mai kama da al-qur'ani, saboda yana dauke da ilimi mai yawan gaske. Sai Allah madaukake yace fa illam yastajibu laka in lam yastajibu laka, idan ba su amsa maka ba, domin Allah ya ce a ce musu su kawo wannan littafin da ya fi shiryarwa a duniya in banda guda biyu din nan. Littafin da ya fi shiryarwa a duniya in banda guda biyu din nan. In ka dubi addinin Christianity, shi ya sa bai riki littafin injil kadai ba, shi ya sa Bible yake haɗe da tsohon alkawari. Saboda asali sabon alkawarin ba zai shiryar ba kamar yadda tsohon alkawari yake. Tsohon alkawarin shine at-taura, sai suka hada shi da sabon alkawari, domin babu littafin da ke shiryarwa kamar guda biyu din nan, daga at-taura sai al-qur'ani. Don haka yasa kiristoci ba za su iya watsi da at-taura na asali ba, duk da cewar shi kansa at-tauran ba wanda Allah ya ba ma annabi Musa alaihi salam bane, sun yi canje-canje, amma dai abinda Allah ya faɗa kenan. Littafin da ya fi shiryarwa guda biyu ne, at-taura sai al-qur'ani. Fa illam yastajibu laka, idan ba su amsa maka ba, fa'alam, sai ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum, suna bin son rayukansu ne kawai. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, wa yafi bacewa fiye da mutumin da ya bi son ransa ba tare da samun wata madogara na shiriya daga Allah ba. Inna Allah la yahdi al-qawmal zalimin, Allah baya gyara ayyukan mutane azzalumai. Sai Allah madaukake ya ce
wa laqad ansarna lahum al-qawla,
wa laqad wassalna lahum al-qawla, haqiqa mun sadar musu magana, wato Allah ya sadar musu da maganganu. Kar ka dauka an samu tazara tsakanin manzanni, tazara mai yawa ta yanda za a iya manta sakon da Allah ya aiko. Allah ya ce mun sadar da maganar mu zuwa ga mutane akai-akai. Idan Allah ya turo annabi da wannan littafi kafin a kai wani lokaci, sai Allah ya sake saukar da wani littafi tun wannan na farko bai bace ba. Saboda haka ba yadda za a yi dan adam ya ce a wannan dan tazaran ba mu san Allah ba. Allah ya sadar da magana wato ga banu Isra'ila, la'allahum yatazakkarun, saboda su rika tuna cewa akwai hukunci na Allah a kansu, saboda su rika tuna cewa akwai dokokin Allah da ya saukar musu. Sai Allah madaukake ya ce
allazina atainahum alkitaba min qablihi yu'minun,
allazina atainahum alkitaba min qablihi, wadanda muka ba su littafi kafin zuwan alqur'ani, hum bihi yu'minuna, suna imani da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suna imani da alqur'ani. Kaga ya nuna cewar wadanda aka ba su littafi ana samun kiristoci su musulunta, ana samun yahudawa su musulunta, kamar Abdullah ibn Salah, kamar Salman al-Farisi. Abdullah ibn Abbas yace ba su kirguwa wannan ayar tana magana ne akan mu'minu ahlul kitabi mutlaqan duk wani kirista da ya musulunta yana shiga karkashin wannan aya duk wani bayahude da ya musulunta yana shiga karkashin wannan aya wato Allah ya tabbatar ana samun masu musulunta daga yahudawa da kuma nasara wa idza yutla alaihim qalu amanna
wa idza yutla alaihim qalu amanna
innakum taqtumun rabbakum
wa idza yutla alaihim qalu amanna billahi wa haqqo rabbina
wa idza yutla alaihim idan an karanta musu alqur'ani kalu sai su ce amanna bihi mun yi imani da alqur'ani mun gaskanta wato wadannan ayoyi suna dada ba mu tabbaci ana samun wadanda ke musulunta daga yahudawa da kuma nasara saboda kai idan an karanta alqur'ani idan suka ji sun tabbata maganar alqur'ani tana kama da wacce ta zo a cikin at-taura ko a cikin al-injil قالوا تسجى آمنا به من قسنت القرآن إنه الحق من ربنا للي القرآن قسياني ياظوني لك وجن الله إنا كنا من قبله مسلمين أي تنكا ثم زوان القرآن ممن قسنت ما سميك وياني قال الله تبارك وتعالى وتو أزامن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا سام أهل الكتاب ودن دسكي مسلمتا سبدا سنتبتا labaran nan da suka zo a cikin alqur'ani sun yi kama da labaran da suke littafan su kuma annabi Muhammad bai taɓa zuwa karatu a waje ba manzon Allah bai zauna gaban malaman yahudu yayi karatu ba bare a ce ya tsara littafi ya ciro ilimin da yake at-taura da injil ya sa a cikin alqur'ani ya tsara shi da balaga da fasaha wallahi dan adam ba zai iya ba saboda haka malaman kristoci da yahudawa masu gaskiya a wancan lokaci idan an karanta alqur'ani suka ji sai su karbi addinin musulunci kuma kamar inda Abdullah ibn Abbas ya faɗa yace ba wai zamanin manzon Allah kadai bane ai kaga har yanzu ana samun fastoci suna musulunta har yanzu saboda idan fasto ya karanta bible ya ga wani abu aka karanta alqur'ani ya ji irin sa ya kuma karanta tarihin annabi Muhammad manzon Allah bai yi karatu ba bai fita yawon duniya ba bai gamu da malaman yahudu ya yi karatu wurin su ba ya aka yi ya samu labarai dinnan kuma ba ma ka samu labaran kadai ba ne a tsara labarin da ilimi na balaga a tsara labarin a sura kuma kowace sura da irin tsarin da ta zo da wannan labarin daban ne yanzu in ka dubi labarin annabi Musa da yake suratu Taha yanda Allah ya tsara daban ne da yanda ya zo a suratul Naml da yanda ya zo a suratul Qasas suratul A'raf duk in ka dubi inda Allah ya kawo surorin nan inda ya kawo labarin annabi Musa alaihi salam zaka ga ya zo da wani tsari na musamman ya za a yi mutumin da bai karatu bai iya wannan babu shakka aikin Allah ne saboda haka yasa suke cewa inna kunna min qablihi muslimin ai dama mu mun kasance kafin zuwan annabi Muhammad mun kasance masu mika wuya ga Allah don haka wato ana samun fasto da yake musulunta ana samun malamin yahudu yana musulunta to idan irin waɗannan sun musulunta me za a ba su Allah madaukake ce ulaika waɗannan malaman yahudu da malaman nasara waɗanda suke karban addinin musulunci yu'tauna ajrahum marratayn Allah zai ba su ladan su sau biyu ninki biyu bima sabaru saboda hakuri da suka yi wannan kalmar ita ke nuna maka cewa musuluntar fasto abu ne mai wuya musuluntar malamin yahudu abu ne mai wuya sai ya yi hakurin da bai misaltuwa sai ya yi hakuri saboda ba karamin wahala zai sha ba Allah madaukake ya ce bima sabaru saboda haƙurin da suka yi sai sun daure bare yanda addinin yake a can ba haka yake a nan ba saboda a can lokacin yana fasto za a mishi noma a mar gida a sai a mar mota nan idan ya musulunta dole ya nemi fatanya ya je gona don babu wanda zai maka noma to kaga haƙurin da zai yi sai ya fi na kowa domin idan aka ce ana maka hidima ka bar wannan hidima ka riƙi addinin Allah ka riƙi gaskiya abu ne mai wuyan gaske shi yasa nan take Allah maɗaukaki ce za a ba su lada ninki biyu bima sabaru don haƙurin da suka yi wa yadra'una bil hasanati sayyi'a sannan kuma ga wata wahala ta biyu za su yi ta ƙoƙarin danne zuciya don za su riƙa jin baƙaƙen maganganu sai su ringa mai da amsa mai daɗi baƙaƙen maganganu ƴan uwansu na jini ma sai sun gaya musu maganganu marasa daɗi yadra'una bil hasanati sayyi'a idan an gaya musu mummuna sai su kawar da mummunan da kyakkyawa wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah yake kuma suna bayar da sadaka daga abin da muka azurta su me Allah madaukaki yace a gaba
wa idha sami'u Allahu wa a'radu anhu wa qalu la a'malu wa lakum a'malukum salamun 'alaykum la nabtaghi al-'adil
wa idha sami'u Allahu wa idan sunji maganar banza ita ce Allahu idan an gaya musu wata bakar magana a aradu an sai su kau da kai amma ba su ji ba duk wannan abu yana faruwa ga wanda ya karbi addini wanda ya karbi addini musulunci yana shiga wahala kwarai duk Allah maɗaukaki ya sani shi yasa yake tarawa don haka yasa ladansa ninki biyu ne wa qalu idan an gaya musu bakar magana sai su ce lana a'maluna wa lakum a'malukum ayyukanmu na gare mu naku ayyukan suna gare ku salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku la nabtaghi al-jahilina mu ba ma neman jahilai kaga ya gwada cewar mutane ne waɗanda ba su son a yi faɗa idan an gaya musu bakar magana su mayar da magana mai daɗi to duk mutumin da ya karbi addinin musulunci idan da can ba yahude ne ko kirista ne Allah ya tabbatar daga ranar da ya musulunta lada bibbiyu ake ba shi har zuwa mutuwar shi ladarsa biyu ne ninki kaga kenan ya fika idan mutum ya musulunta amma sharadin idan yana cikin ahlul kitabi ya musulunta to Allah madaukaki zai ba shi lada kashi biyu wato waɗanda Allah zai ba su lada kashi biyu ɗinnan suna da yawa gaskiya amma babu shakka wannan wata falala ce mai girma waɗanda Allah madaukaki ya tanada ga mutanen da suka yi abin ayaba amma ba wai su kaɗai ba ne ba wai waɗanda suka karɓi addinin musulunci ne kaɗai suke samun lada ninki biyu ba akwai al-Imam al-Munawi mai littafin Faidul Qadir a juz'i na farko shafi na 472 ya kawo labarin al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti Jalaluddin As-Suyuti yana cikin malamai da suka yi rubuce-rubuce mafi yawa a tarihin musulunci al-Imam As-Suyuti malamin Masar ya rubuta littafai da yawan gaske ya rasu shekara 532 da suka wuce Allah ya mishi rahama al-Imam Suyuti ya rubuta littafai da yawa daga cikin littafan da ya rubuta akwai littafi musamman da ya rubuta wanda ba a taɓa rubuta irinsa ba Muttali'ul Badariyina fi man yu'ta ajruhu marrataini littafin ya yi shi ne akan mutanen da suke samun lada ninki biyu a rayuwarsu ya rubuta littafin musamman saboda an samu hadisai daga manzon Allah akai kuma littafin akwai shi ana samunsa domin har ma an samu malaman da suka yi ta hakikinsa daga cikin almajiran albani wanda ake kiransa Salimul Hilali ya yi ta hakikin littafin al-Imam Suyuti don haka akwai shi a wannan littafin in ka duba za ka ga al-Imam Suyuti sai da ya kirga mutane 40 da tsoriya waɗanda suke samun lada ninki bibbiyu a rayuwarsu wato akwai buƙatar mu sani ai lumbukon kana samun lada ɗaya kaga sai ka dage ka zama kai ma kana cikin masu samun dogul ladanka dogul ne wadannan suna ciki wadanda Allah muka ke faɗa a cikin alqur'ani kenan Allah tabaaraka wa ta'ala da kansa yace ulaika yu'tawna ajrahum marratay Allah da kansa ya tabbatar da idan kirista ya musulunta ko ba yahuda ya musulunta ladansa biyu ne ladansa ninki biyu ne har ya mutu wannan shine na farko tunda Allah madaukaki ya fara magana a kansa kuma in ka dawo ta sashin hadisan annabi Muhammad zaka ga hujja hujjoji ma da yawa hujjoji ma ba ma hujja ɗaya ba misalin su shine labarin da yazo na Abu Sufyan al-Imam Bukhari ya rawaito yana kitabu Bad'il Wahyi babu Bad'il Wahyi shine hadisi na bakwai a sahihul Bukhari gaba daya shine hadisi na bakwai al-Imam Bukhari ya kawo shi a farkon littafi haka nan al-Imam Muslim ya rawaito shi a kitabun nabiyyi ilahi raqla domin annabi ya rubuta wasiqu ya aika ma manyan sarakunan duniya yad'uuhum ila al-islam manzo Allah sai da ya rubuta wasiqa duk wani sarkin da ake ji da shi a duniya manzo Allah sai ya aika ma wasiqa ina kiran ka zuwa ga musulunci saboda manzo Allah Allah ya aika shi ne zuwa ga duniya gaba dayanta to waɗanda suka fi ƙarfi a duniya sune sarakunan Rome a wannan lokaci da kuma sarakunan Farisa duka annabi ya aika musu da takaddu wasiqu wasiqar da aka aika ma sarkin Rome annabi ya ba ma Dihyatu bin Khalifa al-Kalbi sahabinsa Dihyatu bin Khalifa al-Kalbi yace ya kai wannan wasiqa ga Azimi Basra akwai wani gari da ake kiransa Basra yana Syria yana kusa da birnin Damascus manzon Allah ya bada wasiƙar ga Dihyatul Kalbi ya kai ma mai mulkin Basra Busra shi wannan sarkin Busra kuma ya ɗauki wannan wasiƙa ya miƙa ta ga Herakula shine sarkin Rum to shi sarkin Rum da yake kirista ne Annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙar da ya rubuta masa ta bambanta da wasiƙar da ya aika ma sarkin Farisa sarkin Farisa ba musulmi bai yarda da addini ba matsafa ne masu bautar wuta mutanen Farisa su ake kira majusawa a wancan zamani amma sarkin Rum kirista ne saboda haka wasiƙar sa sai ta zama daban Abu Sufyan yana Busra a lokacin da wasiƙa ta isa ga Herakl fada'a Herakl bi kitabi rasulillah alladhi ba'atha bihi dihya Herakl da aka kawo mar wasiƙa aka bude aka karanta masa sarkin Rum sai ga wasiƙar manzon Allah bismillahir rahmanir rahim min muhammad abdullah wa rasulihi wannan wasiƙa ce daga Muhammadu bawan Allah manzon Allah ilahi raqla azimir rumi zuwa ga Herakl mai girman ƙasar Rum kaga manzon Allah yana girmama mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace na aika wasiƙa zuwa gare ka ba mu san da sarautarka ba a'a sai manzon Allah yace zuwa ga sarkin mai girman Rum manzon Allah ya tabbatar masa da girman shi annabi yana girmama wato mutum idan yana da girma cikin mutane ko da kafiri ne sai manzon Allah yake salamun ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga waɗanda suka bi shari'a kaga ba a ce assalamu alaikum ba daidai bane kai sallama ga kafiri kai tsaye manzon Allah yake amma ba'du bayan haka fa inni ad'uka bi di'ayatil islam ni ina kiranka wannan kira da nake maka kira ce ta musulunci aslim taslam ka musulunta za ka kubuta yu'tika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka ladanka ninki biyu kaga manzon Allah ya tabbatar da abinda Allah ya faɗa a wannan aya in ka musulunta Allah zai baka ladanka ninki biyu me yasa Allah zai ba shi ladansa ninki biyu saboda dama can kirista ne ya yi imani da annabi Isa alaihi salam yanzu kuma gashi ya yi imani da annabi Muhammad alaihi salatu wassalam mutum na biyu da na uku wannan sun zo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari. Akwai hadisin da Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito shine Abdullah ibn Qais sahabin manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai salasatu lakum ajrani. Akwai mutane uku kowane mutum da ya lada biyu yake samu a rayuwar shi. Ninkin lada yake samu. Sai manzon Allah ya ce na daya rajulun min ahlil kitabi. Mutumin da ya zamanto yana cikin ahlul kitabi amana bi nabiyihi da can yayi imani da annabinsa wa amana bi muhammadin yanzu kuma sai yayi imani da annabi muhammad falahu ajrani manzo Allah yace lada biyu zai rika samu har ya mutu idan kirista ne kaga da yayi imani da annabi isa alaihi salam yanzu da ya musulunta fa ai ba a ce ya bar imani da annabi isa ba sai aka kara masa imani da annabi muhammad idan ba yahude ne fa dama can yayi imani da annabi Musa alaihi salam idan ya musulunta sai a kara masa imani da annabi Muhammad manzo Allah yace mutum na farko kenan annabi yace na biyu wal abdul mamluku idza adda haqqa Allah wa haqqa mawalihi bawa mutumin da bauta ta kai shi hannun wani kamar yadda ake yin ta a zamanin da idan aka mallake ka ka samu kanka a rayuwa ta bauta manzon Allah yace ka iya bada haƙƙin Allah da kuma haƙƙin mai gidanka to da'iman lada biyu Allah yake rubuta maka har ka mutu shi bawa lada biyu yake samu saboda yana ba ma Allah haƙƙin sa yana ba wa mai gidansa haƙƙi sai zaman to ana rubuta masa lada biyu manzon Allah sai yake mutun na uku wa rajulun kanat indahu amatan yatuha mutum ne yake da baiwa asali a musulunci idan kana da baiwa halal ne ka yi jima'i da baiwar ka babu aure a tsakaninku ba tare da wasai ka aure ta ba halal ne fa addabaha ya bata tarbiya fa ahsana ta'dibaha tarbiyan da ya mata mai kyau wa allamaha ya karantar da ita ilimi fa ahsana ta'limaha ya kyautata karantar wanda ya mata sunna a atakaha sai ya yanta ta fa tazawwajaha sai ya aure ta manzo Allah ya ce falahu ajrani ladan sabiyu mutum ne yana da baiwa asali baiwa kana iya rike ta ba tare da aure ba ka ringa jima'i da ita manzo Allah ya ce mutum yana da baiwa ya mata tarbiya mai kyau ya bata ilimi sai da ta samu tarbiya da ilimi sai ya yanta ta da ya yanta ta sai ya aure ta kuma ya bata wani sadaki don ba wai auren shine sadakin ba wannan ya taho ta wasu riwayoyi na hadisin kamar yadda ya zo cikin Fathul Bari mujallal nasara shafin 127 wato ba karamin alheri bane mutum ya yanta baiwarsa kuma ya aure ta idan ka yanta baiwarka ka aure ta manzo Allah ya ce lada biyu kake samu kai kuma saboda kyautatawa da mutum yi akwai riwaya da ta zo ta al-musnad al-imam ahmad idza a'taqa ar-rajulu amatahu idan mutum ya yanta baiwarsa thumma tazawwajaha sai kuma ya aure ta bi maharin jadidin kaga kenan ya kawo sadaki ya ba mu ita wannan baiwa ba wai yantar da ita shine sadakinta ba dama can baiwarsa ne ya yanta ta da ya yanta ta ya kawo sadaki ya bata ya kuma aure ta manzo Allah ya ce ladan sa biyu ne wannan ya samu sharhin malaman sunna da yawan gaske kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya sharhi a kai yana sharh sahih muslim juz'i na uku shafi na 248 yace wannan hadisin yana nuna mana falala kyautar Allah tabaraka wa ta'ala kuma hakika wannan yana gwada maka cewa musulunci gaskiya ne musulunci addini ne wanda Allah ya tsara shi akan adalci al-imam an-nawawi yace fa fihi fadilatu man amana min ahli kitab bi nabiyyina Allah madaukaki ya nuna cewa idan kirista ya musulunta ladan sa biyu ne saboda ya dawo yana tsara imanin sa da wani annabi wanda da can bai imani da shi ba li imanihi bi nabiyyihi qabla an-nasbi wa thani li imanihi bi nabiyyina ya yi imani da annabinsa ya kuma yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ga falalar mutumin da ya samu kansa a rayuwar bauta kaga rayuwa ta bauta mutum da yawa yana kyamata babu wanda zai so a ce yayi rayuwar bauta kana hidima kana bautar wani a zamanin da musiba ce babba to Allah tabaraka wataala sai ya samu wannan musibar lada mai yawa Allah madaukaki ya samu ita wannan musiba lada mai yawa duk mutumin da yayi rayuwar bauta to akwai ladan da Allah yake bashi mai yawan gaske yana samu lada kashi biyu ne ladansa kashi biyu ne wannan ya samu hadisin Abu Musa al-Ash'ari المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجره ماذا الله يجي باوى إذن يكوت تبوترس ما الله يكوت تبوترس جمي جدنش يكوت تزماد مي جدنش يمر بيئيا ماذا الله يجي لا دنس بيوش wannan hadisin yana sahih al-bukhari babu karahiyati tatawul ala ar-raqiq akwai riwaya da tazo al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbih idan bawa ya kyautata bautar Allah wa yu'addi ila sayyidihi alladhi lahu alayhi min al-haqqi wan-nasiha ya kyautata zama da mai gidansa wa ta'atu lahu yabiyya kaga musulunci baya son kai idan ka samu kanka a cikin bauta musulunci baya fadaitar maka akan kai bore a abinda Allah yake karantar da mu da kuma alqur'ani idan ka samu kanka cikin bauta kai hakuri da hukuncin Allah saboda ka kyautata bautarka ga Allah ka kyautata biyayyarka ga wannan mai gida manzo Allah yake ladan ka biyu ne hadisin muttafaqun alayhi akwai riwaya da tazo na wannan hadisin riwayoyi da daban-daban almamluku lahu ajrani bawa ladan sa biyu ne idza adda haqq Allah fi ibadatihi yana cikin bautar yana ba ma Allah haƙinsa yana ba ma Allah haƙinsa ya ba mai gidansa haƙinsa manzon Allah yace ladan sa biyu ne akwai hadisin Abdullah ibn Umar innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbihi lahu ajruhu marratayn ladan sa kashi biyu ne bawa ya samu lada kashi biyu mai gidansa ladan shi daya kaga wannan ya gwada adalcin musulunci saboda bawan mutum ne mai gidansa shi ma mutum ne wannan bawa yayi hakuri da bautar da yake wa dan adam yayi hakuri da bautar da yake ma Allah sai Allah ya bashi lada double mai gidansa kuma ladansa daya ne shi yasa Abu Huraira da ya karanta wannan aya wannan hadisi al-abdul muslimu idza adda haqqallahi wa haqq sayyidihi lahu ajran hadisin ya samu riwayan sahabban annabi da yawa Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Umar, Abu Huraira yana karantar da hadisin. Yace annabi ya ce idan bawa musulmi ya ba ma Allah haƙƙin sa, ya ba wa mijinsa haƙƙin shi, ladan sa biyu ne. Sai Abu Huraira yace laulal jihadu fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahabbtu an amuta mamluka. Abu Huraira yace na rantsa da Allah in ba dan tafiya jihadi ba ka san idan za a je jihadi ba a tafiya da bayi to kuma ga jihadi na da falala Abu Huraira yace in ba domin tafiya jihadi ba yace kuma in ba domin mahaifiyata ba saboda mahaifiyar Abu Huraira ta dade suna tare kafin nan daga baya Allah ya karbi ranta Abu Huraira yace in ba dan kulawa da mahaifiyata ba da kuma tafiya jihadi yace wallahi fata na Allah ya sa in zama bawa wato fatan sa wani ya buge shi a hanya ya kama shi ya daure ya zama bawa daga ranar Abu Huraira yace saboda me ya ringa samun lada dogon kaga adalcin Allah bawa yana samun lada ninki mai gidansa kuma ladan shi daya ne ya sake kawo hadisi lil mabluki al muslihi ajrani wallazi nafsu abu abi hurairata biyadihi ina rantsuwa da wanda ran abu huraira ke hannunsa laulan jihadu fi sabilillah wal hajj wa birru ummi in ba dan tafiya jihadi ba in ba domin tafiya aikin hajji ba in ba dan kirki da kuma kulawa da uwata ba yace da nayi fata la habbtu an amuta wa ana mamlukun da fata ta ita ce kar Allah ya karbi raina face ina cikin bayi Abu Hurairah yana fatan Allah ya karbi ransa yana zaman bawa saboda me? Saboda ladan da bawa ke samu. Wanda duk malaman sunna sun tabbatar da wannan falala ta tabbata daga bakin manzon Allah. Akwai wani malami da aka yi sananne ana kiransa Abu Rafi'i wani tabi'i ne babba mai suna Nufai'u. Abu Rafi'u din nan ya riski zamanin jahiliya yana da rai a lokacin manzon Allah bai rasu ba, amma Allah bai taba hada shi da manzon Allah ba, har manzon Allah ya karbe shi, kaga kenan ba sahabi bane. Amma da girmansa yayi zamani da manzon Allah, sai dai kuma bawa ne bawan wata ƴar sayyiduna Umar bin al-Khattab, bawa ne ana nan gashi babban malami ne, yayi karatu a matsayin bawan, a haka suke karatu mutanen da kusan tabi'ai da yawa bayi ne. Al-Hasan al-Basri dan bawa ne, in ka dubi su Muhammad bin Sirin duk bayi ne, duk waɗannan manyan malamai da kake ji tabi'ai za ka samu bayi ne, suka yi karatu suka yi ilimi aka waye gari, Allah ya daga darajarsu sama ta iyayen gidansu. To shi wannan tabi'in yana cikinsu, Abu Rafi'i wanda ake kiransa Nufai'u bin al-Haris, wanda akwai labarin da Sabit al-Bunani ya bayar, yace ana nan ranan sai ita mai mallakar shi ƴar sayyiduna Umar. A labarin da aka bayar ba a bayyana wace ce ba, don kaga Hafsa ma ƴar sayyiduna Umar ce, amma ba a kira sunan wace ce ƴar sayyiduna Umar da take mallakar Abu Rafi'i ba. Ranar sai ta ce na ƴanta ka, da ta ƴanta shi sai ya fashe da kuka, yana kuka sai aka ce mai biki ka, me yasa ka kuka, farin ciki? Sai ya ce a ina baƙin ciki nake, kana le a jirani duk zamana da ita lada biyu ake ban, fasa haba ahaduhuma, yanzu daga yau lada ɗaya ya tafi, tunda na ba bawa bane ni, daga yau lada ɗaya zan riga samu. Shine wato shi yana nadamar, yana ina ma a ce an kyale shi har ya mutu yana bauta, kaga kuma ba kowa ke son irin wannan rayuwa ba, amma saboda ladan da Allah madaukaki ya sa a cikin wannan, Allah madaukaki ya sa waɗannan malamai suke sha'awar rayuwa ta bauta din. Wannan ya zo cikin labarai da yawa, yana sharhu Nawawi ala Sahih Muslim juz'i na farko shafi na 139, yana Tahzib al-Asma'i wal Lughat na al-Imam an-Nawawi, kuka dubi tarjama ta Abu Rafi' juz'i na biyu shafi na 230. To kar ka dauka wato abin da yasa malamai suka tattara hadisin, domin kar ka dauka waɗanda ake ba su ladanin ki biyu sune kadai suka zo a cikin ayan nan, ba su kadai bane. Wannan ya zo cikin bayanin Ibn Hajar shi ma a Fathul Bari mujallal na 9 shafi na 127. Zakara mimman yahsul lahum tabu'iful ajri marratayn thalathata asnaf. Hadisin Abu Musa al-Ash'ari, manzon Allah yace mutane uku suna samun ladanin ki biyu. Yanzu kaga in kaga wannan hadisin, gashi kuma yana Sahih Bukhari da Sahih Muslim, sai ka ce ai iyakan su uku ne, alhali ba haka bane. Ibn Hajar ba'd al-kalam qala wa qad yahsul bi mazid at-tatabbu'i akthar min zalika, yace da zaka dinga binciken hadisan manzon Allah zaka samu masu samun lada ninki biyu sun fi mutum uku. Wa kullu hadha dalun ala alla mafhuma lil adad al mazkur fi hadith abi Musa, wato don haka idan ka karanta hadisin Abu Musa al-Ash'ari, annabi yace mutane uku suna samun lada ninki biyu, to karka dauka iyakan su kenan, ba iyakan su bane. Annabi yakan faɗi magana saboda zaburar da hankulan jama'a su saurare shi. Zai iya ce muku mutum uku za su samu kaza, an jima zai ce mutum uku za su samu, kuma ba zai kawo waɗancan ba. Wato kalmar mutum uku ɗin ba wai adadi ba ne, jan hankali ne. Saboda haka in ka dubi Alƙur'ani za ka ga kuma mutane na huɗu su waye, su ne matan manzon Allah. Ka karanta mana aya ta 31 ta suratul Ahzab, wa man yaqnut min kunna
billahi wa rasulihi wa ta'amala salihan wa ja'a الله
الله ما دوكو تيتي ومن يقنط منكن لله ورسوله يانا مغانا دا ماتان منزون الله الله ما دوكو تيتي daga cikin ku ku matan manzo wacce kai tawali'u ga Allah da manzonsa wacce tai biyayya ga Allah da manzonsa domin da aka ce man yaqnut al-qunutu menene al-qunutu at-ta'atu biyayya ga Allah wacce tai biyayya ga Allah da manzo wa ta'mal salihan tai aikin kwarai nu'tiha ajraha marratayn zamu baka ladanta ninki biyu wa a'tadna laha rizqan karima kuma bayan wannan lada akwai tanadi da Allah ya mata na wani arziki mai karinci na gidan aljanna saboda matar manzo ne to kaga kenan an samu ta ma cikin alqur'ani alqur'ani ya tabbatar mana idan mabiyin annabi Isa ya musulunta ko mabiyin annabi Musa ya musulunta yana samun lada ne ke biyu alqur'ani ya tabbatar mana matan annabi Muhammad kuma suna samun lada ninki biyu al-imamu shinkiti a tafsirin sa adwa'ul bayan mutalla na 6 shafi na 236 in ka dubi tafsirin sa yace zakara Allahu jalla wa ala fi hadhihi al-ayati al-karima anna man qanata min nisa'i nabiyhi lillahi wa li rasulihi kaga Allah ya tsara abubuwan sa kuma tsarin akwai yana samu hankali akwai adalci tsarin akwai adalci kamar yanda aka ce idan ba yahuda ya musulunta ladan su biyu idan kirista ya musulunta ladan su biyu matan annabi Muhammad ladan su biyu ai ba karamin aiki bane saboda sun yi hakurin zama da manzon Allah man ata'a minhunna bi ita'iha ajraha marratayn fi hadhihi al-ayati al-karima wannan aya ta tabbatar mana ma wa'ada Allahu bihi Allah yayi alkawari ga duk matar manzon Allah idan ta yi biyayya ga Allah da manzo to za ta samu lada ninki biyu ja'a hazal wa'adu bi nadhirihi li ghayrihin fi ghayri hadha al-mawdi kamar yanda Allah yayi magana akan matan annabi haka yayi magana akan man amana min ahli al-kitabi ita ce ayat da muka karanta ta suratul qasas wanda yayi imani daga cikin ahli al-kitabi thumma amana bi muhammadin yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ita'ihi ajrahu marratayn Allah zai bashi ladansa ninki biyu wanda shine yazo cikin aya ta 54 da muka karanta alladheena atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minuna wadanda muka ba su littafi kafin zuwan alqur'ani suna gaskanta alqur'ani mutun nabiyar shine wanda ke koyon alqur'ani shi ma hadisin sa yazo ingantacce daga manzon Allah muna so mu karanta mutane 10 ne kadai al-imam Suyuti yace sun tsara mutane 40 da wani abu amma 10 kadai nake so mu karanta mun samu mutum hudu na biyar mai koyon alqur'ani yana wahala lada biyu yake samu akwai hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mahir bil-qur'an ma'a safaratil kiram al-barara wanda ya kware makaratun alqur'ani shi kan wannan yana tare da malaiku marubuta alqur'ani gaskiya haddan alqur'ani ba karamin lada ne da shi ba idan mutum ya samu haddan alqur'ani annabi yace yana tare da as-safara al-kiram al-barara wanda Allah ya magana akan su a cikin alqur'ani walladhi yaqra'u alqur'ana ma wanda ke koyon alqur'ani wa huwa yatata'a'u fihi yana inda yana karanta alqur'ani yana wahala wa huwa alaihi shaqqun manzo Allah yace yana mar wahala sai annabi yace lahu ajran ladan sabiyu wannan dalilin yasa wasu malamai ke ganin mai koyon alqur'ani ya fi kwararre lada idan mutum yana ta koyon alqur'ani yana wahala to ya dage ya tai ya fi malamin sa lada amma wannan fahimta guda ce karko dauka duka ne hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim mutafaqun alai a wata riwayar manzon Allah yace wa huwa yashtaddu alaihi lahu ajrani malamai da suka yi sharhin hadisin nan sun kasu biyu wannan ya zo cikin bayanin al-imam an-nawawi sharh sahih muslim juz'i na shafi na 152 al-imam an-nawawi yana cewa shi bai yarda mai koyon alkur'ani ya fi wanda ya kware lada ba, ba haka annabi ya yi nufi ba. Mun dai karanta hadisi mun ji, manzon Allah ya ce wanda ya kware ma alkur'ani yana tare da mala'iku, mai koyo ba, manzon Allah ya ce ladansa biyu ne. To kaga annabi ya gama maganarsa. Me ya fahimtar malamai? Al-Imam Nawawi ya ce shi a fahimtarsa, alladhi yata'attau alayhi lahu min al-ajri akthar min al-mahir bihi. Wannan baya gwada cewar, dan akwai malaman da suke ganin kai mai koyo ka fi kwararre lada, sai ce a'a, bal al-mahiru afdalu wa aktharu ajran. Ni a fahimta ta wanda ya kware ya fi lada. Ai, in ka dubi hadisin manzon Allah, annabi ya faɗi ladan kowanne wanda ya kware da shi aka fara, aka ce yana tare da mala'iku. Wanda aka ce yana tare da mala'iku, ai, ba a gaya maka ma yawan ladansa ba. Shi ko wannan iyaka in yayi wa in sai a ba shi lada biyu. Kaga ya wahala, don haka ina wahala ana ba shi lada. Wancan ku ya riga ya tafi, ba a ma misalin ladan shi. Shi al-Imam Nawawi ya ce aka ce kana tare da mala'ika, ai, ya wuce ma a faɗi yawan ladanka. To amma akwai malaman da suke ganin haka din ne fa. Kamar misali, al-Imam Sindi yana sharhin sunan Ibn Majah, yace huwa yudha'afu lahu bihi al-ajra 'ala al-mahir, yanda manzon Allah ya faɗa haka. Akwai malaman da suke ganin mai koyo ya fi kwararre lada. Me dalili? Suka ce ayin kai tunani haka ne. Misali, shi ma kwararren ai da ya wahala ko? Daga baya ya kware. Shi ko wannan yanzu da yake koyo ya fi wahala a kan kwararren. Yanzu kai kafin ka haddace wata sura sai ka kwana ka hana idanka bacci. Shi ko Allah ramma nan yanzu haka ko baccin yake ka tada shi sai ya karanta maka. To yanzu wannan da ya hana idansa bacci a ce wai bayi da lada sai da Allah ramma, ai kaga bayi daidai ba ko? Abinda al-Imam Sindi ya faɗa kenan. Yace al-muba'afa lil-mahiri la tusa fa inna al-hasana qad tuba'afu ila 400 wa ghayriha. Allah yana nuna kalada ga adadi mai yawan gaske. Amma in aka dubi wahalar mai koyo, wannan dagewar da yake da wahalar da yake sha ita take sa ya samu lada. Ranar da ya kware sai ya daina samu. Idan ya daina samun ninki, ba wai ana nufin ya daina samun ladan ba, wani nau'in lada kuma zai samu. Saboda ai Allah madaukaki ya sanya ladan ninki ba ninki har zuwa 400, yana cin haka. Allah kaɗai ya san adadin abin da ake bayarwa. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Mutum na shida shine wanda ya sadaka ma ɗan uwansa na jini. Kaga ya gwada sadaka, kar ka ɗauka iri ɗaya ce. Akwai hadisin Salman bin Amir wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqa. Idan ka ba ma talaka sadaka, to sadaka ɗaya ce. Manzon Allah ya ce wa hiya 'ala dhirrahimi sintani. Amma inda za ka ba ma ɗan uwanka na jini sadaka, lada biyu Allah zai baka. Kaga akwai buƙatar mu riƙa kiyaye waɗannan don mu dinga samun dogon. Idan ɗan uwanka na jini ne, za ka samu lada biyu ne. Manzon Allah sai ya ce sadaqatun wasila, saboda za a baka ladan sadaka, kuma a baka ladan sada zumunci. Domin wannan sadakan naka fa'idarta tana da yawa. Idan kai ma ɗan uwanka kyauta, to zai ta yaba maka a dangi. Aiwa da mai kirki ne, kaga ka gyara zumunci da ke tsakaninka da shi. Akwai riwaya da ta zo as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqa wa hiya 'ala al-qaribi sadaqatayn. Idan an yi ma makusanci sadaka, to lada biyu ne, sadaqatun wasila. Yana sahihu targhib. Saboda haka babu shakka la sadakan da za ka yi ma dan uwanka ya fi sadakar da kai ma wani na bare. To sannan kuma sadakar da za ka yi ma dan uwanka da ya nuna gabansa da kai ya fi wancan sadakar lada a wajen Allah. Don haka idan ɗan uwa ya fara nuna ƙiyayya gare ka, to yanzu ne ma ya kamata kamar kirki. Mutum na bakwai ita ce matar aure, ita ma akwai hadisinta wanda manzon Allah yake cewa hadisin Zainab matar Abdullahi ibn Mas'ud da take cewa annabi ya ce tasaddaqna ya ma'asharan nisa'i walau min huliyikunna. Manzon Allah ya ce wa mata ku ba da sadaka. Ita matar Abdullahi ibn Mas'ud ta koma gida, ta ce ma Abdullahi ibn Mas'ud, to kai an ce mu ba da sadaka, kuma na ga kai talaka ne, kafifun za ta liya ce. Annabi ya ce a ba da sadaka. Abinda nake so da kai ka je ka tambaya mana manzon Allah, idan yana yiwa matar aure ta ba mijinta sadaka to sai in baka amma in yace babu to ba za ka samu ba manzo Allah da aka zo aka tambaye sai yace lahuma ajrani ajrul qaraba wa ajrus sadaka akwai mutum na takwas shine wanda ya ba mu mai azumi bude baki wanda ya ciyar da mai azumi shi ma ya samu hadisin زيد بن خالد الجهني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا إذن كتير مكاو مي أزمي دا أبن بودا بايكي الله زي باك لادن أزمين سا باين كي كان دناك لادن ونمو تمي دا كباش أبن شن بودا بايكي الله زي دوك لادن أزمي دي دي ناشي يكارا مكا جمان ظهر الله to amma anan an tambaye malamai kamar al-Usaimi shin kamar mutane da suke dauko fiyo wata su kawo masallaci din nan da an zo shan ruwa mu sai dauki fiyo wata ya sha zai samu ladan ko wanda dama can ya sai dabino ya kukkulla ya ajiye aljihunsa da ya ga lokacin shan ruwa ya sai ciro dabino ya baka al-Usaimi ne ce in kana so ka samu wannan ladan sai ka yi girki ya ci ya koshi amma hadisin da ya inganta kuma kaga in ka bada fiyo wata akwai lada ai Allah baya rena alheri ko amma da in kana son ka samu ladan an ciyar da mai azumi to ka shirya abinci hadisin yana sahihu tarjim hadisi na 1078 sai na tara wanda ya karantar da ilimi akwai hadisin manzon Allah man allama ilman falahu ajru man amila bihi falahu ajru ma amila bihi al-amilu duk wanda ya karantar da ilimi yana samun lada kuma wannan ilimi ba na addini kawai ba in ka koyar da sana'a lada kake samu saboda ka ce kirai mutum na goma shine wanda ya kira mutane zuwa ga addini man da'a ila hudan kana lahu mithlu al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu duk wanda ya kira wani ya karbi addinin Allah yana samun lada gwargwadon yawan mutanen da suka bi shi to waɗannan misalai guda goma cikin mutane sama da 40 waɗanda suke samun lada ninki biyu a rayuwarsu Allah ya sa muna cikin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk